وأشهد أن محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana a yammacin nan na Alhamis hudu ga watan Ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2024 gabanin mu ci gaba da tafsirin alqur'ani bisa al'ada mukan duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto tambayar da take gaban mu tana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce jiya naji ka ambace al-Jullas ibn Suwaik a jerin munafukai amma malam naji Sheikh Yahya Haifan ya ce ya tuba bayan ya bada kissarsa ko labarinsa ya ce dan matarsa da ya aura ne wato Umairu ibn Sa'd ya ji yayi maganar munafurci sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Jullas ya Musa sai Allah ya saukar da ayar alqur'ani cikin suratu tauba yahlifuna billahi ma qalu har zuwa karshen aya sai yace ya tuba to malam shine naji kuma jiya kai mentioning din sa cikin jerin munafukai ai a cikin wadanda na ambata akwai wadanda na ambata cewar sun tuba akwai wanda ma na ce ya halarci yakin Yamama a yakin Yamaman yayi shahada tabbas Jullas yana cikin jerin munafukan da Allah madaukakin sarki ya musu tawfiki da tuba kuma tubar su ta zamanto tayi kyau da yawa daga cikin munafukan akwai wanda suka dawo kan turba akwai kuma wanda yan tsiraru wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa aka kashe su saboda sun cancanci kisa din akwai kuma wanda akan munafurcin suka rasu Allahu ta'ala a'lam tabbas Jullas yana cikin jerin waɗanda suka tuba in ma na jero shi cikin su na shafa'a ne ban yi ishara kan cewar ya tuba din ba Allahu ta'ala a'lam gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba bidiro da asusun ajiya wato account number na waɗanda suke yi mana hidima wajen abinci da ake yi wa ƴan uwanmu wanda suke tsare a gidan yari to yau ma ga account number ɗin fatan mutane za su sa shayar su a wannan asusu wanda yake cike da alkhairi wanda rance ne za a ba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah in ya tashi biya kuma ya ninka ninkin baninkin haka Allah ya bayyana cikin alqur'ani
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
الله مدوكاكين سركي يتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wane ne wannan wanda zai ba wa Allah madaukakin sarki rance rance wanda yake mai kyau fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Allah madaukakin sarki in ya tashi biyan sa wannan rance nasa sai ya ninka masa ninki wanda yake mai yawa. Saboda haka duk wanda zai sa dukiyarsa a wannan aiki da ake na kokarin ciyar da waɗannan bayin Allah da suke kange, mutum ko ya mallaki kuɗi ba shi da halin sarrafa shi yadda yake so, to ko shakka babu ya ba da rance kyakkyawa wa Allah madaukakin sarki wanda zai ga abunsa ranar gobe kiyama. Sannan kuma yana cikin jinsin daɗaɗa wa ɗan uwanka musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar mafi soyuwan aiki gurin Allah madaukakin sarki farin ciki da zaka shigar cikin zuciyar dan uwanka musulmi. To su kuma bayin Allah nan da suke tsare, idan duk lokacin da aka kai musu abinci ba ma abincin bane farin cikin su, farin cikin su shine cewar ƴan uwan mu ashe sun damu da mu, suna sane da mu, muna cikin zuciyar su. To kowannan ya dadada musu kana da sakamako mai girman gaske gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ƴan uwa kar mu yi ƙasa a gwiwa wajen sanya tamu gudunmawar wajen ciyar da waɗannan bayin Allah a wannan wata mai alfarma, wata da Allah madaukakin sarki ke ninnin kalada na bayi. Ga asusun ajiyar kamar haka, account number kenan, Unity Bank ne, 0-1-0-1-3-6-7. Sunan asusun ajiyan, wato sunan wanda ke ɗauke da wannan account number shine Usman Shehu. Zan sake maimaitawa na ƙarshe, sunan bankin Unity Bank, number account din 0-1-0-1-3-6-7. Usman Shehu. Allah ba mu ikon taimakawa ya nauyaya mizaninmu da wannan aiki na alkhairi. Ajiya idan ba a mance ba, muna bayani dangane da dalilin da ya hana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kashe waɗannan munafukan. Mun bayyana dalili na farko cewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maslaha ce da ya duba ya sanya bai kashe su ba, ya ci gaba da hulɗa da su, yana mu'amala da su, saboda waɗanda suke gefe ba su sani ba, idan sun ga Annabi yana kashe su sai a ɗauka cewar ai musulmai Annabi yake kashewa. To wannan sai ya sa a gurɓata da'awar Annabi, tunda akwai maƙiya kewaye da Annabi, akwai maƙiya wajen garin Madina, ga uwa uba mutan garin Makka, sai su ɗauki wannan ɗin a matsayin makami na yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ce ai kun ga irinta, gashi waɗanda suke tare da shi ɗin ma sun ma shiga musuluncin, su ma ba su tsira ba, kun ga kenan musuluncin ma duk kisa ya sani. To wannan ya hana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashe waɗannan mutane. Shine ka'idar da malamai suke bayyanawa na usulul fiqhi, cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nan ga barna, nan ga maslaha, kuma dole sai ka aikata ɗaya daga ciki. Shin zaka aikata maslahar ne ko da barnar za ta same ka ta maka illa, ko ka yi haƙuri da maslahar don ka tunkuɗa barnar? suka ce a wannan gabar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tun kuɗa barna shi ake gabatarwa wajen jawo amfani. Yanzu kashe munafukan nan ai amfani ne, in an kashe su musulmai za su ribata saboda sun yarda kwallon mangwaro, sun huta da kuda. To amma kuma kashe sun barnar da zai jawo har ma garaba a kashe sun ba a yi haƙuri da maslahar. Wata irin barna zai jawo makiya wanda suke gefe za su ɗauki kashe sun a matsayin makami da za su yaƙi da'awar annabi, cewar ai annabi yana kashe musulmi. To da haka sai a ɓata da'awar annabi, wanda kuma bai sani ba yana nesa sai ya ɗauka cewa ai annabi musulman yake kashewa, saboda haka sai ya je tsoron shiga addinin musulunci. To yanzu dan a tunkuɗa wannan ɓarnar wacce za ta iya ɓata da'awar annabi, ta ɓata sunan musulunci, to sai a yi haƙuri da maslahan kashe su, ko da kashe sun akwai maslaha, sai a yi haƙuri da shi dan a tunkuɗa ɓarnar da za ta iya faruwa sakamakon kashe su ɗin, wacce za ta ɓata sunan annabi, ta ɓata sunan musulunci, ta ɓata wa annabi da'awarsa. Wanda yake gefe bai san me ke kai kawo ba, ya ɗauka cewa ai duk wanda ya musulunta ba duka bane ma suke kaiwa labari, annabi yakan kashe wasu daga ciki. Wannan shine mafi girman dalili cikin dalilai da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe waɗannan mutane munafukai da suke tare da shi. Dalili na biyu da imamuna malikin ya ambata, wanda ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kashe waɗannan munafukan, annabi yana so ya koya wa al'ummarsa cewar a duk inda aka samu jagora, a duk inda aka samu shugaba, a duk inda aka samu mai hukunci, a duk inda aka samu alƙali, ba a so ya yi hukunci da iliminsa, an fi so ya yi hukunci da abin da ya bayyana gare shi. Yanzu ko da annabi ya san cewa wannan munafiki ne, wannan munafiki ne, wannan munafiki ne, to amma wace shaida ce ta bayyana cewa wannan ɗin munafiki ne? To annabi sai kame daga kashe su saboda babu shaida da ta bayyana a gabansa wadda zai yi amfani da ita wajen kashe su ɗin. Imamu Malik ya ce wannan na daga cikin dalilan da suka hana annabi ya kashe waɗannan bayin Allah, don ya nuna wa duk wani mai hukunci, duk wani alƙali wanda hukunci ya zo gabansa, ko da ya san ga hakikanin fahimtar da abin da ya faru, to ba zai yi amfani da iliminsa ba, sai abin da ya bayyana a gare shi na shaidu da su zai yi amfani. Kenan ba a so alƙali mai hukunci ya yi aiki da iliminsa wajen zartar da hukunci sai an kawo shaidu sun bayyana, ko da kuwa ya san yadda abin ya kasance, ya san yadda abin ya faru. Haka imamuna Malik ya bayyana cewa annabi yana so ya koya wa al'ummarsa wani darasi ne mai girma, cewa duk mai hukunci ba a so ya yi hukunci da iliminsa, tare da cewa annabi ya san munafukan nan, amma iliminsa da yake da shi na sanin waɗannan munafukai bai yi amfani da shi ba, har sai lokacin da shaida ta bayyana, suka bayyana kansu ƙararar duk bainal jama'a, kowa ya fahimta cewa ai wani fa munafiki ne saboda wani abu da ya yi tunda a baya an mun yi ishara ga waɗansu daga ciki wanda annabi ya kashe, kaga su sun bayyana kenan. To amma wanda ba su bayyana ba sai annabi ya ci gaba da mu'amala da su a haka. To akwai kuma dalili na uku da wasu daga cikin malamai suka ambata da suka hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kashe waɗannan mutane. Suka ce Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sanya hukunci tsakanin bayinsa subhanahu wa ta'ala, sai ya ce in an tashi za a yi hukunci wa bayi a musu bisa abin da ya bayyana, amma abin da ya ɓuya a bar wa Allah. Allah shi zai yi wa bawa hukunci bisa abin da ya ɓuya, amma ku ba za ku yi wa mutum hukunci akan abin da ya ɓuya ba, abin da ya bayyana a gabanku da shi za ku yi wa mutum hukunci. Wannan sai ya yi daidai da hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni in yaki mutane har sai sun fadi kalmar la ilaha illallah, in sun fada to jinin su ya kubuta daga gare ni, dukiyar su ma ta kubuta daga gare ni. Ka kenan ba a ce annabi sai ya je ya bankado to yaya zuciyarsu yanda suka furta a fatan baka haka yake a zuciyarsu a in dai mutun yazo ya ce la ilaha illallah shikenan an umurci annabi ya kyale shi kar ya taba jinin sa kar ya taba dukiyar sa abin da zai ƙara tabbatar maka da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura wani sashe cikin sahabbansa gurin wata kabila ta Juhaina su je su yaki wannan kabila wannan tawagar ita ake kira sariya tawagar da annabi ya tura ta je ta yi yaki wacce annabi bai fita cikin ta ba malaman tarihi suna kiran wannan tawaga da sariya tawagar da kuma annabi ya fita cikin ta an je an gwabza yaki da annabi shi ya zama komanda na wannan tawagar shine jagora na wannan tawagar ana kiran wannan tawagar da ana kiran wannan yaki da gazwa a gurin malaman tarihi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata sariya a cikin wannan sariyar akwai Usamatu dan Zaidu Allah yarda da shi da babansa gaba daya lokacin da suka isa gurin al'ummar da aka tura su Usama yake bada labari cewar shi da wani mutum cikin mutanen Madina sun hango wani a cikin wancan kabilar da aka tura su su je su yake ta yana ta kashe mutane ma'ana yana ta kashe mutane cikin tawagar musulmai yana ta kashe su yana ta kashe su Usama yace sai na dinga fakonsa har Allah ya bani iko na zo kusa da shi na daga takobi na zan sara masa sai yace la ilaha illallah yace wannan ba an sarin ashe shi ma fakonsa yake dan Madina kenan shi ma ya daga takobinsa zai sara masa ni ma na daga dukan mu ashe muna fakon wannan mutumin cikin wancan kabila da aka turo mu mu yaka muka yi ta fakonsa saboda ya mana ta'adi ya kashe mana mutane masu tarin yawa na dinga fakonsa ni da wani dan Madina muka yi kitubus muka yi nasara muka zo gare shi na daga takobi na zan sare shi dan Madina shi ma ya daga takobinsa ba an sare zai sare shi sai ce la ilaha illallah to shi wannan dan Madinan sai ya sauke takobinsa saboda ya ji an faɗi kalmar la ilaha illallah Usama dan Zaid yace ni kuma sai ban hakura ba nace wannan la ilaha illallah a iya baki ya faɗi kawai sai na filla kansa inji Usama dan Zaid Allah ya yarda da shi to aka kammala wannan yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sai suka dawo garin Madina da aka dawo garin Madina sai aka ba Annabi labarin yanda al'amura suka kasance da yanda abu ya auku to nan fa sai ran Annabi ya baci yace ya Usamatu aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yace ya kai Usama yanzu zaka kashe shi kuma bayan ya ce la ilaha illa Allah Usama yace sai nace ya Rasulullah inna ma kana muta'awwidan yace ai ba komai yasa ya faɗi haka ba sai dan ya ba wa kansa kariya daga kisa shi yasa ya faɗi saboda ai yayi ta mana ta'adi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saurari Usama ba ya sake maimaitawa cewar aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah yace yanzu ya Usama zaka kashe shi bayan ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah yace Annabi ya dinga maimaitawa Usama yace har a lokacin ma sai naji ina ma da ba a halicce ni ba yace sai naji ina ma da ba a musulunci nake ba saboda yanda nake gani nayi ta'adi yanda na fusata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi a ƙarshe ce masa afala shaqatta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla shin ba zaka banka da zuciyarsa ba ka gani shin da gaske ya yanda ya fadi a fatan baka haka yake a zuciyarsa ka banka da zuciyarsa ne ka gani kaga abin da ke cikin zuciyarsa kaga wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara wa sahabbansa shine duk wanda ya faɗi la ilaha illallah koda zuciyarsa ba haka bane ka tafi da shi a haka to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane za su zo su ce la ilaha illallah su ce su sun yi imani duk da cewa munafukai ne amma sai Annabi ya bar su saboda faɗin wannan la ilaha illallah din da suka yi to shi yasa a nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe wa Usamatu dan Zaid saboda kashe wancan mutumi da yayi da ya faɗi la ilaha illallah ko da ma ya faɗi dan ya kare kansa ne bai faɗi da gaske ba ba har iya zuciyarsa ba to a masa mu'amala da abin da ya bayyana na zahiri to shine malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilan da suka hana annabi ya kashe duk wani wanda yazo gare shi koda kuwa ba da gaske yake ya shiga musulunci ba ba da gaske yake cewar shi mumini bane matakar ya faɗi kalmar la ilaha illallah to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da masa mu'amala irin ta musulmi wanda ya bayyana masa abin da ya boye kuma wannan a zuciyarsa Allah ya sani saboda Allah ya san abin da zukatan mutane suka boye Allah zai masa hukunci ranan gobe kiyama in yanda ya faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah haka take har cikin zuciyarsa to wannan ya tsira gaban Allah madaukakin sarki amma idan ya zama yanda ya faɗi la ilaha illallah a zuciyarsa a bakin sa ba haka yake a zuciyarsa ba to wannan kuma shi ma ya san sauran idan ya haɗu da Allah madaukakin sarki wannan dalili na uku kenan da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam kashe waɗannan munafukai da yake tare da su duk da cewa wasu daga cikin su an bankadewa annabi ya san cewa munafukai ne sai dalili na hudu da malamai suka ambata wanda ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam kashe waɗannan mutane suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsoracewa sahabbansa sharrin mutanen nan dan yanzu in annabi ya fara kashe su to su ma za su fara bin sahabban annabi suna musu kisan gilla a koyi to dan annabi ya bawa sahabbansa kwaba ya bawa sahabbansa kariya yayi wa sahabbansa garkuwa sai ya zama baya kashe su za su zo a zauna da su ayi sallah da su ayi azumi da su ayi sadaka da su a fita yaki da su annabi sai ya kyale su saboda annabi in ya fara kashe su ya kashe wannan su ma za su fara bibiyan sahabban annabi suna kashewa to wannan sai ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam kashe waɗannan mutane dan ya bada kariya wa sahabbansa sai dalili na ƙarshe da malamai suka ambata da yasa annabi bai kashe su ba suka ce annabi da ya kula cewa Allah madaukakin sarki ya kare sahabbansa daga kafarsu ba za ta goce ba dan cudanya da suka yi da waɗannan munafukan Allah ya ba su kariya ai ka san Bahaushe yana cewa wai zama da madaukin kanwa shike kawo farin kai kuma wai abokin barawo ne to waɗannan munafukan ai za a ji tsoron cewar cudanyansu da sahabbai fakar su bata sahabbai to annabi ya samu nitsuwa cikin zuciyarsa ya samu tabbas ya samu garanti cewar sahabban nan Allah zai kare masa su koda sun yi cudanya da munafukai munafukan nan ba za su iya musu tasiri ba to da annabi ya samu wannan nitsuwar wannan sai ya sa annabi bai kashe su ba amma annabi da ya samu garanti ko tabbacin cewa munafukan nan in suka ci gaba da cudanya da sahabbansa za su iya gurbata masa sahabbansa za su iya lalata su za su iya rinjayar su to tabbas annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zai dau mataki a baya in ba amince ba mun yi ishara cewar duk da annabi bai kashe munafukan ba amma ya kashe ɗan tsiraru a cikin su kuma dalili ne yasa sai al'amarin su ya bayyana bainal jama'a anan sai annabi ya kashe su ba wanda zai zo ya ce ai annabi ya kashe sahabbansa ko kuma munafukai su dauka cewa ai ana bin su ana musu kisan gilla annabi sai da ya riki hujja sai da ya riki dalili a hannunsa sai ya kisan sai a dauka da wannan dalilin ne yasa annabi yayi wannan kisan mu dauki misalai guda biyu a wannan gabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe al-harith bin suwayd annabi ya kashe shi yana cikin munafukai to amma ba haka kawai annabi ya kashe shi ba akwai dalili da yasa annabi ya kashe shi kaga kenan yanzu idan wani munafiki ne annabi baya kashe shi har sai in dalili na kisan ya bayyana sai annabi ya kashe shi a huta da sharrin sa to shi al-harith bin suwayd dalilin da yasa annabi ya kashe shi ya shiga musulunci ba shiga musulunci na gaskiya ba ya shiga yana da wata aniya lokacin da aka zo fita yakin Uhud a lokacin ya musulunta shi al-harith bin suwayd ashe dalili ne yasa ya musulunta wani dalili yasa ya musulunta cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da ake kiransa al-mujaddar bin ziyad wannan sahabi ne na annabi to wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin annabi yayo hijira daga garin Makka ya dawo Madina, mun san an gwabza yaki tsakanin kabilar Aus da kabilar Khazraj. Ai, mun yi wannan bayani a kwana biyu da suka gabata, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin yayo hijira daga Makka ya dawo Madina, Allah ya masa sharan fage ta yadda yaki ya auku tsakanin kabilun mutan Madina, Aus da Khazraj guda biyu, ta yadda aka kashe duk wani mai fada aje a bangarorin biyu. Wannan sai zama kamar an yi wa Annabi sharan fage, ta yadda Annabi in ya zo Madina ba zai hadu da kalubale ba. To sai zama a wannan yaki da aka yi, ana kiran yakin Bu'af. Ranar da yakin ya faru ana ce masa yaumu Bu'af, saboda Bu'af sunan wani guri ne inda yakin ya faru. To a wannan yaki, Al-Mujazzar bin Ziyad, ɗaya daga cikin sahabban Annabi lokacin ai ba su musulunta ba mutan Madina, to ya kashe baban Al-Harith bin Suwaid, ya kashe Suwaid kenan. To da Annabi yazo suka karbi musulunci, ashe shi Al-Harith bin Suwaid yana jin haushin Al-Mujazzar bin Ziyad, yana neman dama da za ta zo ya dau fansan kisan mahaifinsa da yayi. To shine da Annabi yazo fita yaki, Al-Harith bin Suwaid sai yazo ya musulunta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe musuluncin da yayi ba na gaskiya bane, ka kenan yana cikin munafukai. A zahiri ya nuna cewa shi mumini ne, shine waminan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini. Daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama, amma kuma su ba muminai bane. To shi Al-Harith bin Ziyad yana cikin irin waɗannan, Al-Harith bin Suwaid yana cikin irin waɗannan mutane. Yazo gurin Annabi ya karbi musulunci, Annabi zai fita yakin Uhud. Aka fita yakin Uhud, ana yaki, shi fa wannan Al-Harith bin Suwaid yana sahun musulmai ne, sannan Al-Mujazzar bin Ziyad wannan sahabi ne na Annabi, shi ma yana sahun musulmai. Al-Harith bin Suwaid da ya faki idan sauran musulmai, sai ya daba wa Al-Mujazzar bin Ziyad, ya daba masa wuka, ya kara daba masa sai ya fadi ya mutu, ba wanda ya ganshi. Ya dauka ya tsallake, ya dauka ya sha, bai san Annabi annabin Allah bane. Sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya shaidawa Annabi cewar Al-Harith bin Suwaid dinnan munafiki ne, bai shiga musulunci da gaske ba. Dalilin da yasa ya shiga musulunci dan ya dau fansan kisan babansa da aka yi a jahiliya gabanin su shiga musulunci, shine yanzu ya kashe maka sahabinka Al-Mujazzar bin Ziyad. Mala'ika Jibril ya zo ya bada labari wa Annabi. Annabi sai yasa a zo da Al-Harith bin Suwaid, aka zo da shi. Annabi ya tabbatar masa cewa ka kashe Mujazzar bin Ziyad, kuma ba komai yasa ka kashe shi ba saboda ya kashe babanka. Sai yana mamaki ina Annabi ya ji wannan labari, shi yasa ake daukan su wawaye. Sun dauka cewa Annabi duk abin da suke bai sani ba. Ka kenan shi yasa ake cewa walakin la yashkuruna, sai dai su ba su basa fadaka, basa ankara cewar fa abubuwan da suke sayawa fa Allah yana bankadewa annabinsa. Kaga wannan karewar wauta kenan. Annabi ya bayyana masa cewar ka shiga musulunci ba shiga na gaskiya ba, ka shiga na ƙarya, kuma dalilin da yasa ka shiga musulunci dan ka dauki fansan kisan mahaifinka da aka yi. Saboda haka yanzu tunda ka kashe shi zamu kashe ka, wan nafsu bin nafsi, sai aka kashe shi. Kaga yanzu kisansa da aka yi, ba wanda zai ce Annabi yana kashe sahabbansa. Ga dalili da yasa Annabi ya kashe shi, shikenan sai aka kashe shi. To sannan kuma bayan an kashe shi, an kashe Al-Harith bin Suwaid, to sai Abu Afat shi ma yana cikin tawagan musulmai, abun sai masa zafi a cikin zuciyarsa, mun yi wannan bayanin a baya. Sai yayi tawaka yana kusha Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Annabi ya sa an kashe Al-Harith bin Suwaid, shi ma Annabi sai ya sa aka kashe shi, saboda kusha Annabi kafirci ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To ayoyin da aka karanta mana jiya, wanda ba mu samu mun duba tafsirin su ba, fadin Allah madaukakin sarki, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihuna. Waɗannan munafukan daga cikin siffofinsu, idza qila lahum la tufsidu fil ardi, idan aka ce musu kar ku yi barna a bayan ƙasa, waye yake gaya musu? Anan an ɓoye wanda yake gaya musu dan ya game duk wani wanda zai je ya musu nasiha. Amma wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce waɗanda suke zuwa su musu nasiha waɗanda suke makusantansu, imma ko cikin dangin su da suka gano cewar wannan fa dabi'unsa fa da yake yi fa ba irin dabi'un mu'mini bane, duk da dai ya ce shi mu'mini ne amma dabi'unsa sun sabawa dabi'un mu'mini, sai su yi ta musu nasiha cewa bai kamata kuna dabi'a iri kaza ba, bai kamata kuna dabi'a iri kaza ba. To kenan waɗanda suke musu nasihar cewa la tufsidu fil ardi, kar ku yi barna a ban kasa, cikin dangin su ne da kuma cikin abokansu. Dama abokinka zai fi kowa saninka, tunda shi yake zaune da kai, zai wuni da kai wani lokaci har ku raba dare ma. To saboda haka duk wani abu da zai fito daga gare ka na ɗabi'u da mu'amala zai iya fahimta. In ma musuluncin ka shiga da gaske ne zai iya fahimta, in ma ba da gaske kake yi ba cewa ka shiga musulunci zai iya fahimta saboda yanda yake yawan zama da kai. To da yawa daga cikin danginsu sun gano cewar fa basu shiga musulunci shiga na gaskiya ba, to sai su yi ta musu nasiha, su yi ta musu wa'azi, suna musu gargadi cewa la tufsidu fil ardi, kar ku yi barna a ban kasa. Babban barna ne mutum ya koya kafirci a cikin zuciyarsa, ya bayyana imani da musulunci a fatar baka. Kaga na farko yayi ƙarya, na biyu yayi yaudara, sa'annan kuma na uku zai kullaci musulunci da musulmi a cikin zuciyarsa, na hudu kuma sai inda karfinsa ya kare wajen cutar da musulmai. To kaga wannan duka barna ne a ban kasa. To shine idan ana musu nasiha ana ce musu la tufsidu fil ardi, kar ku yi barna a ban kasa, martanin da suke mayarwa sai su ce inna ma nahnu muslihuna, ai mu ne ma masu gyara, saboda abin da muke gyara ne, muna so mu kawo gyara, muna so mu yi sulhu tsakanin wannan bangare da wannan bangare, wani bangare da wani bangare za su yi sulhu, wai bangaren musulmai da bangaren kafirai, in sun je gun musulmai, musulmai za su yarda da su, in sun je gun kafirai, kafirai ma za su yarda da su, kenan su a tsakiya suke. Wannan shi ake kira wai wahdatul adiyan, ko wai a zo a haɗa kai tsakanin addinai. Ta ya za a haɗa kai tsakanin addinai da wanda yake cewa Allah ɗaya ne da mai cewa Allah uku ne, ta ya za a yi a haɗu? Ba yadda za a yi a haɗu. Wannan yana sa gabansa gabas ya bauta wa Ubangijinsa ya sujjada, wannan kuma bai san wannan ba, ta yaya za a yi a haɗu tsakanin waɗannan addinai? Wani lokaci abun ban mamaki, wai sai kaga musulmi ne zai ce ina malaman Kirista, ku fito ku yi addu'a, wa za su roƙa? Wa za su roƙa? Kuma musulmi ne, wai za ka je yana faɗin haka? Addu'an su roƙi wa? Waye zai amsa musu addu'a? Idan misali ƙasa ta rintaɓe ana neman zaman lafiya, sai a ce malaman addinin musulunci ku fito ku yi addu'a, ina na Kiristan kuma ku fito ku yi addu'a, addu'a su roƙi wa? Wato su ma ana so a nuna cewa addinin nasu addini ne? Inna dina inda Allah al-Islam, addini gurin Allah shi ne musulunci, babu wani rufa-rufa, addini kawai musulunci ne, kuma babu wani wanda zai zo wai ya yi addu'a Allah ya amsa in ba musulmi ba. To wannan ɗabi'a ce fa ta munafukai fa, ɗabi'a ce ta munafukai su nuna wannan namu ne, wannan ma namu ne, musulmai namu ne, kafirai ma namu ne, kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba. To sai su ce ai su gyara suke ƙoƙarin yi, suna so su daidaita tsakanin musulmai da kafirai, ba shi ne inda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayar kafiruna ba, mushrikai sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce masa muna yin wanwan mana, ka zo ka bauta wa gunkin mu, sai mu zo mu bauta wa Ubangijinka. Allah ya ce ba za a yi haka ba, kul ya ayyuhal kafiru.
Bismillahir rahmanir rahim, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
Allah ya hana annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan ya daga musu kafa bisa ibadarsu, su ma su daga masa kafa bisa ibadarsa. Yace qul ya ayyuhal kafirun, ya annabi ka ce ya ku kafirai, la a'budu ma ta'budun, bazan taba bautawa abin da kuke bautawa ba. To su kuma tunda annabi ba zai bauta wa abin da suke bauta ba, su ma fa ba za su bauta abin da annabi yake bauta ba, suna so a yi wan ne, annabi ya zo a yi nasu tare da annabi, su ma za su zo a yi na annabi tare da su. A ya ce la a'budu ma ta'budun, ba zan bauta wa abin da kuke bauta ba, la antum abiduna ma a'budu, kuma in ban yi ba na san kuma ba za ku zo ku bauta wa abin da nake bautawa ba a ƙarshe ce lakum dinukum waliyadi addinin ku na gare ku ku je ku ta bautan ku ni ma addini na gare ni zan yi ta bauta ta saboda ba yadda za a yi in zo in dudukufa in bauta wa abin da kuke bauta saboda haka kafiri ba a taba daga masa kafa ko kuma a ce a zo a hada kai wani irin hadin kai bayan ya kafirce wa Allah subhanahu wataala babu mugun iri a ban kasa kaman kafiri kuma ba a taba sabawa Allah subhanahu wataala da sako mafi muni ba kaman kafirci shi yasa Allah madaukakin sarki duk wani zunubi da aka masa zai iya yin afuwa wa bawa banda kafirci inna Allah la yaghfir
inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
وَدَنَّنْ آيُوِي دَأَكَ كَرَنْ تَمَنَا abinda suke kunshe da shi na sako shine duk zunubin da aka saba wa Allah madaukakin sarki da shi a ban kasa Allah zai iya afuwa wa bawa amma banda kafirci banda shirka inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in an yi shirka da shi amma yana gafarta ma wani zunubi wanda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama saboda haka babu zunubi da za a saba Allah da ya kai kafirci da ya kai shirka a ban kasa wace za a zo a hada kai da wanda ya kafirce wa Allah wanda yake shirka da Allah wanda yake daukan haƙƙin Allah ya ba mu wani ce za a zo a hada kai da shi to wannan dabi'a ce ta munafukai in an ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a ban kasa su ce inna ma nahnu muslimuna ai mu kan gyara muke muna so mu daidaita kawunan mutane ne suna ga yanzu ai musulmai suna gefe kafirai suna gefe kuma musulmai in sun tashi za su yaki kafirai kafirai za su yaki musulmai to su kuma suna so su kawo zaman lafiya wannan shine dalilin su cewa inna ma nahnu muslimun sai kuma dalilin su na biyu cewa inna ma nahnu muslimun ai mu kawai gyara muke yi saboda yanzu idan har musulmai suka gane cewa mutanen nan fa ba musulmai bane za su yake su to yanzu dan su gyara wa kawunan su su ba wa kawunan su garkuwa su ba wa kawunan su kariya daga yakar da musulmai za su musu a lokacin da suka bayyana cewa su kafirai ne sai su zo su ce su musulmai ne shine ma'anar inna ma nahnu muslimuna su a ganin su hakan gyara suke wa kawunan su saboda sun ba da kwaba sun ba da kariya wa kawunan su daga yaka da za su fuskanta daga gurin musulmai musulmai su yake su zubda jinin su in har suka bayyana cewa su ba musulmai bane musulmai su yake su karbi dukiyar su a matsayin ganima in har suka bayyana cewa su ba musulmai bane to su a ganin su hakan gyara suke wa kawunan su sun ba wa kawunan su kariya daga yaka da za su iya fuskanta daga gurin musulmai shi yasa in sun zo gurin musulmai sai su ce su mu'minai ne in sun koma gurin kafirai kuma dan su samu yarda daga gurin kafirai su samu aminci daga gurin kafirai kar kafirai su kyamace su tunda duk inda kafiri yake kyamar musulmi yake baya son musulmi to su kuma dan kar kafirai su kyamace su in sun koma ga kafirai sai su ce ai gyara muke mu kan muna tare da ku su kan yaudara su muke yi to a wannan guri cewa da aka yi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi in aka ce musu kar ku yi barna a ban kasa sai su ce ai su gyara suke to Allah sai mayar musu da martani Allah ya ce ala ku saurara innahum lallaisu humul mufsiduna su ne ma masu barna kaga su suna cewa gyara suke to sai Allah ya ƙaryata su ya ce ala ku saurara ya zo da harafi na jan hankali Allah ya ja hankalin bayinsa sannan ya karfafa maganarsa da harafin da ake karfafa magana da shi a larabci shine inna inna ana karfafa magana da wannan harafi a larabci. To yanzu Allah ya karfafa magana sa da abubuwa guda biyu. Abu na farko ala na jan hankali. Yanzu idan kana so mutane hankalinsu ya zo gare ka, ai akwai lafuzza da ake amfani da su koda a Hausa. In kana so hankalin mutane ya dawo gare ka, ku saurara mana, ku ji ni mana, duk na daga cikin lafuzza da ake amfani da su dan a jawo hankalin mutane su saurari sakon da kake so ka isar musu. To Allah ya amfani da wannan lafazin. Sannan Allah ya amfani da harafin karfafa magana dan ya jawo hankalin mutane ya nuna musu cewa tabbas waɗannan din fa sune mabarnatan. Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna. Kuma sai Allah ya zo da lafazin cikin lafazi wanda ya kunshi suna. Wannan ka'ida ce ta larabci. A ka'ida ta larabci, idan an kawo jumla wacce suna ce tafi karfi akan jumla wacce fi'ili ce. Bari mu buga mana misali. Misali ka ce Muhammadu yana cin abinci. Idan ka ce Muhammadu yana cin abinci, ai nan gurin Muhammadu ai suna ne ko? Yana cin abinci aiki. Mun fahimci wannan bayani? Muhammadu yana tafiya makaranta. Ka ga nan Muhammadu suna ne, yana tafiya makaranta aiki. To yanzu idan ka ce Muhammadu mai tafiya makaranta, akwai aiki a ciki? Ba aiki, duka suna ne. To a ka'ida ta larabci, idan aka kawo jumla wacce duka suna ta kunsa, ta fi karfi akan jumla wacce akwai suna, akwai fi'ili, akwai aiki. To anan in mun kula da lafazin nan da Ubangiji ya yi amfani da shi wajen mayar musu da martani, duka babu fi'ili a ciki, dan ya karfafa maganarsa. Ya ce a ufsiduna duk. Kuma idan mun duba misalai ƴan uwa na aikin waɗannan mutane a zamansu da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi tabarna kala-kala, sun yi tabarna iri-iri, kenan tabbatar da barnar da Allah ya yi a cikinsu bayanin haka yake. Akwai misalai waɗanda suke masu tarin yawa. Yanzu idan mun ɗauki misali na farko, sun yi barna akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi barna akan sahabban Annabi, sun yi barna wa addinin musulunci, kowanne kuma yana da misalinsa. Yanzu idan muka ɗauki Annabi, mafi girman barnar da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, jifar matarsa da suka yi da zina. Annabi ya je yaƙi cikin yaƙuƙuwa da yake fita, hadisin yana nan cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Annabi ya fita yaƙin Muraisi, yana hanyarsa ta dawowa sai ya da zango. Yaƙin nan da Annabi ya fita da matarsa Aisha. Dama bisa al'ada, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai yi tafiya cikin jerin matansa, sai a yi ƙuri'a da wacce za a fita a yi tafiya. Wacce ƙuri'ar ta faɗa kanta, to da ita za a yi tafiya. Ummuna Aisha, Allah ya da ita, take ba da labari cewar da Annabi ya tashi zai fita yaƙin Muraisi, sai ya zo ya yi ƙuri'a tsakanin matansa, sai ƙuri'ar ta faɗa kaina kan Aisha ke, sai zama yanzu Annabi da ita zai fita yaƙi. Annabi ya fita ya je yaƙi. Yaƙin Muraisi aka kammala, ana hanyar dawowa sai aka yada zango. Aka yada zango, aka ɗan huta. To sai Annabi ya ce maza kowa ya tattara, ya nasa za mu ƙarasa Madina. Aisha ta ce na zo zan shiga ‘yar bukata, dama akwai ta ‘yar bukka da ake yi, mata sai su shiga cikin za a yi tafiya da su, sai a ɗauki bukkar sai a ɗora kan raƙumi. To Aisha tana da wannan bukkar tata, akwai wanda suke hidima ma bukka. Aisha ta ce na zo zan shiga wannan bukkattawa, sai na shafa kirjina, sai na ji ashe lokacin da na je zagawa, ta ɗan fita ta je ta zaga, sarƙarta ta tsinke ta faɗi, kuma asali ma ba tata bace, aran sarƙar ta yi gurin ɗaya daga cikin abokan zamanta cikin matan Annabi. To da ta zo za ta shiga ta shafa kirjinta, sai ta ji babu sarƙa ta faɗi, sai ta ce hu ban ga ta shiga bukka ba, tunda ba tawa bace, dole in koma in je in nemo. Daidai lokacin kuma Annabi ya ce kowa ya shirya za a tafi, za a ƙara gaba, sai ta koma ta je neman wannan sarƙar. Nan kuma wanda suke hidima wa ‘yar bukkarta suka ɗauki bukkar sun ɗauka tana ciki, da yake lokacin ta ce ba ta da nauyi, tana ‘yar ƙarama, in an ɗauki bukkar ma ba za a iya ganewa cewa ba ta ciki ba. Suka ɗau bukkar suka aza kan raƙumi, aka kora aka tafi, ita kuma tana neman sarƙa. can tai sa'a ta samu sarka ta dawo sai ta tarar sunyi nisa ko duriyar su babu sai zama saura ita kwallin kwal a dokar daji tace to sai na nemi guri na zauna inda suka dauki bukkatawa a raina nace na san idan suka je suka ankara cewar bana nan dole za su dawo su biyo baya tana kwanciya tunda an gaji sai bacci ya dauke ta bacci mai nauyi to a tsari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabbansa idan an kada an tafi akan bar mutun ɗaya ko biyu a baya waɗanda za su biyo bayan mayaka idan wani ya manta abinsa sai ya dauko in wani ya yarda abinsa sai ya dauko to sai ya zama a wancan lokaci Safwan ibn al-Mu'attal shine aka bari a baya yana tahowa yana tsitsintan abubuwan da mayaka suka manta cikin sahabban annabi da abin da aka yar har ya iso inda Aisha take kwance yana zuwa sai ya gane ta tace saboda da ya sanni kafin a shar'anta hijabi to yana zuwa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace wannan kalma da ya fada na inna lillahi inna ilaihi raji'un ita ta farkar da ni daga bacci na Aisha tace ko kala bai ce mun ba bayan ya ce inna lillahi inna ilaihi raji'un kawai sai kwantar da raƙumin sa tace sai na hauni ma ban ce masa kala ba sai ja raƙumin muka ci gaba da tafiya ashe can annabi kafin ya shiga garin Madina ya sake yada zango nan kuma ga Aisha Allah ya dade ita suna tahowa ita da Safwan ibn al-Mu'attal sun kusa iso inda annabi ya yada zango shi da sauran sahabbansa Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai sai ya hango su anan sai ya dauki dakon yada magana ta ƙarya sai ya je gurin wannan ya ce kaga Aisha da Safwan sai ya ce ai kuwa sai yau asirinsu ya to abinda suka dade suna yi yau dubunsu ya cika sai ya ƙara zuwa gurin wannan ya ce kaga Aisha can suna tafowa da Safwan sai ya ce ai kuwa Aisha ce ga ta nan akan raƙumi ga Safwan shi kuma yana jan raƙumi ta ce shikenan yau kan sun fallasu abinda suka dade suna yi yau asirinsu ya tonu dubunsu ya cika nan da nan fa magana sai ta yi yaɗo ta watsu cikin mayaka Aisha suka iso da Safwan aka ƙarashe hutawa aka shiga garin Madina to ana shiga garin Madina fa anan munafukai suka dauki da kun yada wannan jita-jita cewa ai an kama Aisha da Safwan an kama Aisha da Safwan dai kenan magana dan da nan tayya ka san al'amari na shedan magana in tabatanci ne yanzu nan za ta watsu cikin al'umma amma in magana ta alkhairi ne ga wani sai ka ji midik ka ji shuru ba inda zaka ji ana bayani amma in ta sharri ne da batanci yanzu nan za ta yi yado ta karada cikin al'umma ita Aisha duk bata san me yake faruwa ba ita kan ma da aka dawo sai zazzabi ya rufe ta zazzabi wanda yake mai tsanani bata san me ake ta yadawa akan ta ba to wata rana ta fita za ta je ta zaga tare da ƴar uwar mahaifinta wacce ake kiranta Ummu Mistah taraka ta za ta je zagawa lokacin ba su da bandakai a cikin gida tace muna tafiya kafin mu isa bayan gari sai kaya ta kama mayafin Ummu Mistah sai tace Allah wadaran Mistah mahaifiyar Mistah kenan sai tace Allah wadaran Mistah sai Aisha tace subhanallahi yaya zaki na fadin kalma irin wannan ga wanda ya halarci yakin Badar sai ta ce kin san maganar da yake yi ku akan ki Aisha ta ce ban sani ba me yake fadi ta ce kin ji ai yana cikin waɗanda suke jifarki da zina Aisha ta ce subhanallah yanzu ana ta watsa irin wannan magana ta ce eh ba ki sani ba ai ba wanda ya gaya miki wannan maganar yana nan ana ta yawo da shi cikin garin Madina anan Aisha ta ce sai ta ji zazzabin ya ƙaru dama da ta dawo zazzabi ya rufe ta sai zazzabi ya ƙaru ta kammala zagawarta ta dawo gida tana Allah Allah annabi ya shigo kuma dama ta yi mamaki yadda ta ga annabi ya dan canja mata da in bata da lafiya annabi zai zo ya ta janta a jiki yana gaya mata kalamai da za su kwantar mata da hankali yana nuna tausayinsa da alhininsa amma yanzu da ta cutu in annabi ya leko zai ce ya kika ƙara ji ko ya kuka ƙara ji sai ya tafi abunsa tace ta ga canji daga annabi gaba ɗaya wanda da ba ta ganin irin haka to da suka dawo bisa al'ada inda annabi ya saba yi sai leko ya ce ya jikin naku tace da sauki tace ka mun izini in je gida gurin mahaifana annabi ya ce na miki izini Aisha ta tafi gida ta je ta fuskanci mahaifanta mahaifinta da mahaifiyarta ta ga shin sun ji wannan labari kuma da suka ji labarin yaya suka kalli labarin da ta isa gida ta samu mahaifiyarta sai ta tarar mahaifiyarta labarin ya iso ta to sai mahaifiyarta take cewa ya ta ki kwantar da hankalinki kar ki daga hankalinki ba yadda za a yi mace irinki matashiya kyakkyawa wacce take da matsayi da kima a gurin mijinta dole sai ta samu waɗanda suke cin kafanta saboda haka kar ki daga hankalinki annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma yana nan abu ya yana ta kai kawo masa shi ya nemi sahabban sa yayi kokarin jin shawarwarin su ya samu sayyidina Umar ya tambaye shi me shawarin sa ya samu sayyidina Ali ya tambaye shi me shawarin sa ya samu Usamatu dan Zaid ya tambaye shi shawarin sa ya samu Barira baiwar Aisha da ta yanta ya tambaye ta yaji me shawarin ta kowanne ba wa annabi shawari gurgurdan yanda yake gani sayyidina Umar shi kam da ya tashi ba annabi shawari ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan maka tambaya kafin in baka shawari waye ya aurar maka da Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce shin kana ga Allah ya yaudare ka ya annabi subhanaka Allah ya tsarkaka daga yaudare annabinsa tunda kai kana annabin Allah mutumin kirki ba yadda za a yi Allah ya aurar maka da matar banza Allah ya tsarkaka daga yin irin wannan aikin ba yadda za a yi Allah ya hada annabinsa mutumin kirki fiyayyen halitta ya hada shi da matar banza wannan magana ƙarya ce yace subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah yin irin wannan aiki hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce kirkirarra mai girma inji sayyidina Umar ya ga annabi sai ya samu nutsuwa ya tambayi Usama dan Zaidu kai ba me shawarinka yace ya rasulullah ma na'arifu fiha illa khaira ba wani abu da muka yi alkhairi yace ahaluka ka rike matarka kamalaka ka rike matarka kamkam a wata riwayar ahaluka Aisha matarka ce ma na'arifu fiha illa khaira ba wani abu da muka sani tattare da ita sai alkhairi sayyidina Ali kuma shawarin da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah karka damu kanka karka daga hankalinka kaga wannan yana nuna ma munafukan nan sun cutar da annabi saboda annabi ya kasa samun nutsuwa yace karka daga hankalinka karka damu kanka akwai mata da yawa bayan ta Barira kuma da annabi ya tambaye ta sai ta ce ya rasulullah babu wani abu da na sani na sharri tattare da Aisha in ma akwai abin da zan kushe ta da shi abu daya ne tunda ita karamar yarinya ce takan ajiye garin tuwo a kuya ta zo ta ci shine kawai amma banda wannan babu wani abu da na sani daga Aisha inji Barira ta gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi da ya ji waɗannan shawarwari sai ya shigo masallacinsa sai ya hau kan minbari yana cewa sahabbansa man ya'dhuruni fi rajulin balagani adahu fi ahli waye zai yanke min hanzari waye zai yanke min uzuri dangane da mutumin da cutarwarsa ya zo gare ni har zuwa kan matata kun ga ya cutar da annabi to dabi'ar munafukai ne shi yasa Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna ai su ne masu barna saboda daga cikin barnarsu suna cutar da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗi wannan cikin masallacinsa cewa waye zai masa uzuri ma'ana wa zai bashi agaji wa zai taimaka masa akan mutumin da cutarwarsa ya je ga annabi har ya je ga iyalin annabi saboda a cutar da iyalinka musamman ta bangaren mutuncinta ya taba ka wannan a jefi iyalinka da zina wannan dole zai taba ka dole zai taba mutuncinka to ina ya ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam to anan Sa'd bin Mu'adh ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shugaban ɗaya daga cikin kabilun nan kabilar Aus da Khazraj sai tashi yace ya rasulullah mu za mu dau mataki akan sa in daga cikin yan kabilan mu ne in kuma daga cikin yan uwan mu ne kamana umurni duk umurin da kamana za mu zartar to dan kabilarsa Sa'd bin Ubada shi wannan dan kabilar Aus ne Sa'ad bin Mu'ad. To dan kabilarsa Sa'ad bin Ubada sai ta'assubanci, mun san ta'assubanci kabilanci, sai ya shige shi, sai ya tashi ya ce wallahi ba za ka kashe shi ba. Anan fa sai masallaciyarin cafe tsakanin bangarorin kabilun guda biyu, annabi ya dankwafar da su, ya kwantar musu da hankalinsu. To daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi na Alƙur'ani, hakan kuma ya auku ne lokacin da annabi ya sauko daga minbari bayan ya gama jin shawarwarin mutane, sai ya tafi gidan su Aisha. Allah ya daɗe ita. Ya je ya samu Aisha tana ta kuka, ta ce ta ma kasa tozali da bacci, sannan ta kasa sa luma ɗaya na abinci ya wuce, saboda yanda wannan jita-jitan da ake yaɗawa yake ƙona mata zuciya. Ta ce sai tana ji zuciyarta kamar za ta fashe. Wata daga cikin mutan Madina ta zo tana taya Aisha kuka, ga ta nan ga Aisha, ga mahaifin Aisha Abubakar, ga mahaifiyar Aisha Ummu Ruman. Sai annabi ya yi sallama ya shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai ya nemi guri ya zauna, sai ya fuskanci Aisha ya ce, ya Aisha, in kin san kin aikata wannan abun, ki tuba ga Allah, Allah mai karɓan tuban bayi ne. Sai Aisha ta ce wa mahaifinta, ka ba wa annabi amsa. Ya ce, ban san wani irin amsa zan ba annabi ba. Ta ce wa mahaifiyarta, ki ba annabi amsa. Ta ce, ban san wani wace irin amsa zan ba annabi ba. Sai Aisha ta ce, ba wani abu, wannan maganar da ake ta yaɗa ta, kuka hau kai kuka zauna, in na ce nayi ƙarya saboda ban yi ba, in kuma na ce ban yi ba, ba za ku yadda ba. Ba abin da zan iya faɗi sai irin abin da baban Yusufu ya faɗi. Ta ce a lokacin saboda tsananin ɓacin rai sai sunan nasa ma ya tafi gare ni, sai na ce baban Yusufu na kasa halarto sunansa, kuma a lokacin bana karanta Qur'ani sosai, sai na ce kawai ba abin da zan faɗi illa in ce fa sabrun jamil. Ta ce sai na juya na kwanta na ci gaba da kukana. Ta ce ba a ɗau lokaci ba sai na ga annabi ya shiga wani matsanancin yanayi, gumi yana ta karyo masa, alama ana yi wa annabi wahayi, in ji Aisha. Ta ce can sai na ga annabi ya dawo cikin hayyacinsa yana dariya, sai ya ce albishirinki Aisha, albishirinki Aisha. Sai mahaifiyar Aisha ta ce, maza tashi ki je ki zauna kusa da shi. Ta ce ba zan zauna kusa da shi ba, shi ma ba ya haukan maganan ya zauna ba. Sai ya ce ga sunan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su ya wanke ki, ayoyi guda 11 da su za mu rufe alaran makaranta mana su.
Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفقتم عذاب عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الله أكبر بارك الله لكم أبوان دموك كارنتان ددي الله يبامو إيكم أمبانا دسو أبوان دموك كارنتان بسا قراء قراء كوتن تب أنهارشي الله غافر تامنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودند ذا ستيمكا با تا اكاونت با ذا ازاغا كووا سي